To jama'a barkanmu na dawowa saboda mujima ganin Allah. Ni dan uwanku Bashiru na samu kai kawo muku wannan wazi a wannan lokaci. To jama'a kafin mu ji maganar Allah ya kamata mu fara da addu'a. Saboda haka ina ma Allah roƙo ni Allah ya sa mana albarka ya ba mu zaman lafiya shi kuma ya gyara mana bukata ya ba mu ilimi ya kuma bure mana zuciya saboda abin da zamu jin duka ya zama mana amfani. Muna kuma ma Allah roƙo ya fa mana zunubi kamar yanda muka yafa dawa yayin mu zunuban su da laifin su. Na wannan roƙo da sunan Yesu Kristo ne. Amen. Wato jama'a kamar yanda na fare yau da mu ji magana mu daga littafi Luke 16:23. Wurin ne da mu ji maganan wani mai kudi mai arziki da kuma wani talika. A dama littafi ya gwada mana kaman akwai wani sarki wani mai arziki ko dai wani mai kudi da ya zama a wani gari. Shi wannan yana da kudi sosai kuma yana da arziki sosai. Ba abin da bai da shi. Yana da komai. Yana da mata. Yana da abinci. Yana da ko abin da yake dama. Kowane abin da mutum kake so kaza ka yi amfani a cikin duniyan ga wannan mai arziki yana da shi. Da kuma a wannan gari akwai wani kuma sunan shi Lazarus. Shi wannan talaka ne bai da komai. Yunwa zala take yake ji. Abinci ma bai samu yake ba. Yana ciwo kuma shi wannan yana ciwo sosai. To shi wata rana wannan talaka shi yana jin yunwa sai ya zo a gidan mai kudi. Kullum yunwa in yana jin yunwa sai da ya zo a gidan mai kudin sannan ya samu abinci. In ya zo wurin nan abincin da mai kudin ke ji waɗanda suke fara kasa shi ne wannan talka ya kamata shi doki. To da bayan bai dade ba sai Lazarus shi wannan talka ya mutu. Shi ne mala'ikai suka kai shi a wurin zama mai kyau. A wurin ne ake kira wurin da Abraham basu. Shi wannan wuri akwai wani mai dadi ne akwai wani wuri mai kyau ne shi wannan wuri akwai dadi wurin ko abin da yake dama yana samu a wurin nan shi ne bai dare ba wannan mai kudi kuma ya mutu shi malakai kuma suka kai shi a wani wuri shi wannan wuri zafi kawai yake wurin nan yana wahala sosai yana jin yunwa sosai. Ba komai ba abinci har bai kai kowane ko abin da yake da shi da kudin duka da arzikin shi duka bai kai da kowane abu guda ba. Wurin wahala ne. Magana Allah ya gwada mu nan kaman wannan wuri kuka kawai ne ka za ka ji wurin nan. Da zafi kawai ne za ka ji wurin nan. A wurin ne ake kira jahannama. A wurin ne ba ka yi ba in tafiyan ka bai da kyau in ba ka bi Allah ba ba ka yi ba ka sallah ba. Da bayan ka mutu wurin ne za ka shiga. Wannan mai kuri mai arziki wurin ne ya shiga. To sai da ya daka kan shi ya ga Lazarus. Yana tsaya a gaban Abraham. To ya gane shi ya san kamar wannan talaka ma dama nake a cikin duniya. Yana zo gidana ne sannan ya ci abinci. To sai ya kira shi kamar Lazarus. Don Allah don annabi yi hankuri. Ina jin yunwa sosai. Ka duba hannunka a cikin ruwa. Sai a sa mini hannu baki saboda ni kuma in samu wani ruwa kaɗan. Shi da Abraham ya ji haka sai Abraham ya gaya musu kaman wannan bai yi yayi. Wurin da kake waɗanda suke nan in suna so su zo wurin kan nan ba su iya su zuwa. Waɗanda suke wurin ka in kuma suna so su zo nan ga ba su iya su zuwa. Saboda haka ba mu yi wannan. Shi ne wannan mai arziki yana gwada ma Lazarus da Abraham kaman su yi hankuri su kuma su ake wani wuri ya kai a cikin duniya shi yana da kanin shi kuma da yana da iyaye shi kuma ba su sallah. Shi ne Abraham ya gaya musu kaman ba iya yi. Akwai mutane a cikin duniya. Akwai masu yin sallah a cikin duniya. Akwai masu yin addu'a da abubuwa da yawa dukansu suna a cikin duniya. In ba su ji su ba ko dai wani ya tashi daga mutuwa kuma ba su jinsi, bari su jinsi. To sai ina gaya maka, kar ka jira ka mutu sannan, kar ka jira da bayan ka mutu a kai ka a jahannama sannan ka san kamar ya kamata kai ka yi sallah da annabi. Shi yasa na kira ka yau, shi yasa na gaya maka yau, shi yasa na kawo maka maganar Allah. In ba ka so ka shiga wannan wuri, akwai wani abu da za ka yi, akwai wani abu guntun ne za ka yi, akwai wani abu kandan ne za ka yi. Abinda ya ka yi ne za ka yi sallah tare da ni, za ka yi anduwa tare da ni, za ka bure bakinka da kuma a cikinka, za ka bure zuciyanka sai mu kira annabi Isa a shiga a zama da shi. In ka yi wannan, saboda Allah ba ka shiga wurin kuma. Amma ba ka yi ba, bayan mutuwa ga masu shari'a. To in kana ji na abin da kai so ka yi ni, sai ka yi addu'a tare da ni. Kafin ka shira Yesu Kristo ya zo ya taimake ka ya yafa maka zunubu, ya kamata ka gaya mishi ka bari ya san kaman kai ka sani kaman da kai dan zunubi ne. Maganan Allah ya kuma gaya mana kaman dukan mutanen duniya da kakanmu, saboda zunubin kakanmu dukanmu muna da zunubi ne. Kafin man kai Afrika kana da zunubi, saboda jinin kakanmu, saboda jinin babanka, dukan mutanen duniya muna da zunubi. Wata shida ka sani ko ba ka sani ba kana da zunubi. Kafin ka samu gafara, abinda ya kamata ka gaya ma Yesu Kristo ne, ka ce masa kaman kai dan zunubi ne, kai kana da zunubi saboda kakanmu. Abinabin da za ka gaya masa sannan ka samu gafara, ka gaya masa kaman na sani, ka sani kaman saboda zunubinka ya shiga cikin duniya, saboda zunubinka Allah ya afe ka. Kaman muka karanta John 3:16 ya gaya mana kaman saboda Allah ya kauna duniya sosai, shi ne ya aika ɗansa ya zo ya zufa jininka ya cire mu da wahala. Wanda za ka gaskata da shi duka, wanda za ka yarda da shi, za ka samu gafara ne, saboda ni da kai ne aka yi haka. Gaya ma Yesu Kristo kaman na ka sani kaman saboda zunubinka ya shiga cikin duniya. Abu na hudun da za ya na ukun da za ka yi ni, sai ka sani kaman in ba ka yi haka ba, da bayan mutuwa za ka shiga jahannama ne. Gaya mishi kaman ka sani saboda kai ya zo, ka sani saboda zunubi ne ya zo, sai ka kuma gaya mishi kaman na san kaman kana kauna da ni, kai kauna da duniya. To abu na hudun da za ka gaya mishi, sai ka cira su ya shiga zuciyanka, ya zama da kai ya yafa maka zunubi. Bayan ka yi haka, Allah zai yafa maka zunubi. Bayan ka yi wannan tuba sosai da zuciyarka da farin ciki, za ka samu gafara ne. Amma ba ka yi wannan addu'a da farin ciki ba, ba za ka samu ba. Amma bayan ka mutu, a wurin da mai arzikin da ya gan kanshi, a wurin ne kai kuma za ka shiga. Da bayan mutuwa ba ka da karfi kuma, da bayan mutuwa ba ka yi komi, da bayan mutuwa ba ka yi addu'a kuma, bayan mutuwa komai ya wuce kenan. Yau ne naka, yanzu ne naka, yanzu ne ya kamata ka samu dama, saboda kai kuma ka cira Yesu ya zuka zuciyanka, ya fi maka zunubi, ya kuma ya zama da kai, ya yi maka gafara. Yanzu ne lokacinka, in kana ji na, za ka yi wannan addu'a ne, sai ka kunna kanka, ka kunna idonka, ka gaya ma Allah kaman ni wane, na sani kaman ina da zunubi, na sani saboda kakanmu muna da zunubi, na sani saboda zunubana duka ka zo cikin duniya, na san kuma na yarda kaman ka rasu da bayan kwana uku ka kuma tashi saboda ni in samu rai. Amma na cira ka ne shiga rayuwana, duka suka zuciyana, ka zama tare da ni, yafa mini zunubana duka, ni kuma zama naka. Ina wannan roko ne da sunan Yesu Kristo, amen. Ka yi wannan roko, ni kuma na maka addu'a ne, saboda Allah ya yafa maka zunubi, saboda Allah ya ji maka taushe, saboda Allah ya cire ka da wahala, Allah ya sa maka zaman lafiya, ya baka zaman lafiya, ya kuma gyara maka bukata. abinda zaka yi cikin duniya ka Allah ya fara Allah ya jara maka da buƙata ya kuma cire ka da wahala ya Allah ya kuma ya zama da kai ko ina ne kake zuwa ko wani anya ne an ka kunne maka Allah ya bude maka su na wannan roko da sunan Yesu Kristo amen da bayan haka abinda zan ga maka kuma ne ka nemi wani Bible da wani church da ya kusa da kai kuma ana gware Bible cikin sosai sai ka shiga wannan church kai addu'a a wannan church kai ka zama kuma indai kana indai kai wannan addu'a da gaskiya da farin ciki da zuciya guda ne Allah ya yafa maka kai ka zama gida tashi ka wuce tashi ka shiga church tashi ka zo ka ga madanwayenka tashi ka zo ka ga ma abokinka tashi ka zo ka zama ma iyayenka ka ce musu su kuma su yi tuba da zunubi in kai haka Allah zai sa maka albarka ne Allah zai sa maka zaman lafiya zai jara maka bukata ne abinda ke damai ka duka Allah ya sani ya kuma gani ya cire ka da su ina wannan maka wannan ne abinda nake ga maka ne ka sami wani church ka su kawurin kai addu'a ka zama da kai kai sallah tare da su wato jama'a mun gama haka dan maka nan maka saboda kai kuma ka cira wata rana mun yi shira da shi 0249251594 na kuma 0249251594 to jama'a assalamu alaikum.